Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan dare Litinin 1 ga watan Afrilu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jibu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alfa Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakubu Makere ne tare da Amina Buhari Auna a wannan karo zamu gabatar muku da shirinmu na wannan dare. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar kotun da'ar ma'aikata a Najeriya ta baiwa wata daraktan hukumar da'a wato ta ba ta sammaci ta bayyana a gabanta akan shari'ar babban alƙalin Najeriya Chief Justice Walter Onogin. Duk da cewar gwamnatin tarayya ta yi ƙarin mafi ƙarancin albashi zuwa 30,000 amma har yau da sauran rina aka ba saboda kaya sun yi tsada a kasuwa, lamarin da ke jefa talaka cikin wani hali na ni'asu. Akan haka ne kuma za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin ƙarin albashin. Lambar mu kaman kullum ita ce 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tari kafin a kira mu. Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirin labaran wasanni, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma yadda duniyar ta yi ne. ‘Yan jam’iyyar Democrats da ke wani kwamiti na Majalisar Wakilai na Amurka ke shirin neman hukuma ta tilastawa babban jigon gudanar da bincike na musamman Robert Mueller ya miƙo cikakken rahoto da ya yi na binciken katsalandan ɗan Rasha a cikin zaɓen shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. Kwamitin ta yi kira a hanzarta miƙo cikakken rahoto kafin gobe Talata. Rahoton dai na tsawon shafuna 400 kuma ya kunshi shaidar mutane da dama a cikinsa. A satin da ya gabata ne Attorney General na Amurka William Barr ya ce zai sako rahoton zuwa tsakiyar watan Afrilu ko ma kafin lokacin, bayan an cire bayanan sirri a ciki. Ganin cewa ba tabbas ko za a iya samun rahoton kafin gobe Talata, 'yan kwamitin Majalisar Wakilai sun amince da su jefa ƙuri'ar neman tilasta kawo rahoton jibi Laraba. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 da za a gyara wutar lantarki, a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. A cewar Maduro, wannan shiri zai kuma taimakawa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar ƙasar. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu da yawan ɗauke wuta da ake yi. Ta hanyar yin zanga-zanga suna bugun tukwane da ƙone-ƙonen shara a kan tituna, suna faɗin kalaman ɓatanci kan shugaba Maduro. Maduro ya ce za a ci gaba da rufe makarantu kuma za a rage yawan kwanakin ranakun aiki domin rage amfani da wutar lantarki cikin kwanaki 30 ɗin da za a yi. Haka kuma ya ɗaura laifin rashin wutar lantarki kan Amurka. Shugaban adawa Juan Guaido ya ce wannan rashin kulawar gwamnati ne. Ayyana samun nasara kan kungiyar ISIS a Syria ya sa iyalan da ISIS ta yi garkuwa da 'yan uwansu sun sake samun kwarin gwiwa, inda Dubai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke. A makon da ya gabata, dakarun SDF suka sanar da fatattakan 'yan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Baghuz da ke gabashin Syria, suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya. Har yanzu, a cewar kungiyar kula da 'yancin bil'adama ta Syria, kusan mutane 20,000 ne kungiyar ISIS ta yi garkuwa da su. Muna fatan sanin abin da ya faru da 'yan uwanmu, a cewar Ansaf Nasir, wadda ta rasa mijinta tun da ISIS ta kama shi a watan Agusta na shekara 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matan nan 'yan ƙasar Vietnam yanzu haka ita ce kadai ta rage a hannun hukumomin Malaysia da ake zargi kan kisan dan uwan shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un. A cewar lauyan Duan Tai-hung, yau Litinin wadda yake karewa ta amsa laifinta kan tuhumar amfani da guba wajen illatar da wani. An tuhumi Hong da sakawa Kim Jong-nam guba a fuska a filin saukar jiragen sama na Kuala Lumpur a watan Fabrairun shekara 2019. Tuhumar kisan kai da ake tuhumarta da shi an yi watsi da ita a watan da ya gabata akan matar yar Indonesia Siti Aisha. Matan biyu dai su kadai ne waɗanda ake tuhuma bayan wasu da ake zargi 'yan Koriya ta Arewa sun bar ƙasar ranar da aka kashe Kim. Lauyoyin matan biyu sun ce matan suna cikin haɗarin rasa rayukansu, kuma ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur yana da hannu a kai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga batun ma'aikata da ƙarin albashi da matsadar rayuwa da suke fama da ita, bari mu faro da batun kotu, inda yau kotun ɗa'ar ma'aikata a Najeriya da ke sauraren shari'ar babban alƙalin kotun kolin Najeriya Walter Onoge ta ci gaba da sauraren shari'a a birnin Abuja. Ga dai rahoton Hassan Maina kaina akan haka.
A zaman sauraren shari'ar da aka yi yau da rana, kotun da'ar ma'aikatan wato CCT ta nemi wata darakta a hukumar da'ar ma'aikata wato CCB uwar gida Teresa Nwafo da ta bayyana a gabanta Jibila Raba dangane da wannan shari'a da ake wa babban alƙalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Walter Onogen. Wannan ya biyo bayan ambatanta da Onogen yayi a matsayin ɗaya daga cikin shaidunsa. Mai shari'a Walter Onogen a yau ya gaya wa kotun cewar ya yi niyyar kirawo shaidu guda uku don kare kansa a tuhume-tuhume shida da ake masa dangane da kin bayyana kadarorinsa. A zaman wannan kotu Juma'a da ta gabata dai, Onogen ya nemi a yi watsi da ƙarar baki ɗaya, buƙatar da kotun take amincewa da ita. Lauyan da ke kare Walter Onogen Adeboyega Awomolo ya buƙaci kotun da ta gayyato darakta a hukumar ta CCB a matsayin ɗaya daga cikin shaidunsu. Aliyu Umar shine lauya mai gabatar da ƙara. Ya ce ba su da ja akan buƙatar lauyoyin mai kare wanda ake zargi, kuma suna farin cikin ganin wannan shari'a ta ci gaba. Sai dai kuma lauyan da ke kare Onogen ya ƙi ce ufan ga 'yan jaridu. Barista Yakubu Salebawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Eto abin da yake faruwa Hajji Hassan shine alin misali, bayan da aka gabatar da shaidu su masu gabatar da kara prosecution a turance, sai kotu ta ce ai shi babban jaji yana da case da zai ansa. Mu dai a matsayin mu na lawyer gaskiyar shine muna da namu hujjojin da muka ga yin hakan ya saba ma doka, amma yake da hurumi a matsayin sa na alƙali ya ce ai hakan kuma ai haka. Yanzu da aka ce yana da case da zai ansa, yanzu zai shiga abin da muke kira defense, wato kariya kenan, ya kare kansa. Kuma duk wanda yake ganin shaidar wanda zai zo ba da shaida a gaban kotu, yanda kariyarsa za ta zama da tasiri da inganci, ya iya fitar da kansa a cikin wannan sarkakkiya da ya samu kansa, yana da iko ya bayyana cewa a gayyaci wannan. A turance ita da aka ce ta zo, wato abin da muke kira shi subpoena, wato takarda ce za a ba ta ta kotu ana buƙatar ta kasance. Idan ya ga kawo ta zai taimaki case ɗinsa, yana da hurumi, yana da izini, kuma da ikon a ce ya ce a kawo ta, ta bayyana kuma ta ba da shaidar da yake so ta gabatar a gaban kotu.
Laraba ne dai, idan Allah ya kai mu za a ci gaba da zaman sauraron wannan shari'a. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina kaina. To yanzu bari mu koma mu ji yanda ƙarin mafi ƙarancin albashi ya fara janyo tashin farashin kayan masarufi a Najeriya, lamarin da ke niyyar jefa talaka cikin wani hali mawuyaci, in ji ƙungiyar ma'aikatan kamfanoni ta TUC. Ga rahoton Nasiru Adamu Eli Kaya akan haka.
Ƙungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya TUC ta nuna fargabar tuni ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 30,000 ya sanya tashin farashin kayan masarufi a kasuwanni. Shugaban ƙungiyar Comrade Boboyi Kai Gama ya ce gabanin fara aiwatar da ƙarin albashin har kayan masarufi sun ƙara tsada da hakan zai sa naira 30,000 ɗin ma ba za ta biya buƙata ba. Duk da yabawa da yadda majalisar dokoki ta amince da ƙarin albashin, Kai Gama ya ce a iyali mai mutum shida kuɗin albashin zai iya ba wa kowa naira 50 ne ga cimaka ɗaya cikin uku a wuni banda sauran ɗawainiyoyin yau da kullum kamar kuɗin wutar lantarki, magunguna, kazalika da ihsani ga 'yan uwa da abokan arziki. Kakakin ƙungiyar ƙwadago ta ULC wato United Labour Congress Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ya dace ta ɗau matakin magance wannan barazanar ba wai fakewa da ita ba.
PWC abin da muka tattauna hakkin gwamnati ne ta yi ƙoƙarin magance wannan, idan ba haka ba mu za mu mata buri. Saboda wannan abu da kake gani gwamnati tana sane da abubuwan da yake akwai Consumer Protection Council ICP. Aikinsu ne su zo su tabbatar da cewa babu abin da ya tashi a kasuwa kuma babu wani ɗan kasuwan ko kamfani da ta yi yunƙurin ƙari. Akwai wasiƙun da shi kan shugaban ƙasa mun sha rubuta mishi. Ba abin da ya akai. Saboda haka wannan wajibi ne gwamnati ta tashi. Idan ba ta tashi ba mu mun gaya wa kamfanonin ai kada wani ya kuskure ce zai fake da magana ko ƙarin albashi ya ce zai wani abu saboda gwamnati na benefitin daga abubuwan da suke dan ba su a kasu. Wannan shi ne kawai magana.
Masanin tattalin arziki Shehu Ibrahim Madugu ya ce yawan maganganu da ta jijiya ruwa kan wannan lamarin shike haddasa ma dai wannan kalubalen.
Albashi kullun ana ƙara shi ko ba ma an yi wannan wanda ake faɗa yanzu general a ɗaga mafi ƙanƙancin albashi daga 18 zuwa kuma 30,000 ba. Wajen bakin aikin ka duk shekara ana ɗan ƙara albashi ana bisa ga ƙwazo na ma'aikaci da sauransu. Private sector su suna ƙara a yi yarjejeniya tsakaninsu da 'yan unions da management na kamfanunuka kuma suna ƙara albashi mai yawan gaske ba kaɗan ba. Amma ka taɓa ji an ce maka 'yan kasuwa sun ƙara kuɗi saboda an ƙara wa ma'aikatan private sector albashi? Saboda ana yin shi ne bisa ga tsari yadda ya kamata. In gwamnati ta aka zauna za aka duba 'yan ƙwadago A saboda sha'anin rayuwa abubuwa sun canza, albashi mafi ƙanƙanci yanzu ya yi kaɗan saboda al'amarin rayuwa ya kamata a ɗaga. To ba ihu za a zauna a ta yi ba. Za a zauna ne tsakanin 'yan ƙwadago da gwamnati a yi shi cikin tsari da nitsuwa su a gama a yarjejeniya za a yi fasin ba tare da ayin ta ihu ya sa kowane ɗan kasuwa ya ɗaga hankalinsa yana jira to shi kenan wannan ƙarin ma in aka yi zai zama ko oho kai almaɗan ma'aikaci in ma an ƙara ba da time ka fito ka karɓi kuɗin transfer ya ƙaru kuɗin shinkafa ya ƙaru man gyaɗa doya sai ga abin nan bai maka amfani ba. Surutu da cece ne ka ce da ake ta yi a kan irin wannan al'amuran shi ne yake kawo.
Gwamnatin Najeriya ta amince da ƙarin da kuma musanta barazanar ƙara haraji da kashe 50 cikin 100 don samun kuɗin biyan albashin. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah na magani, talakawa ma na magani, ka ga dan tilar makula da su.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan kowane irin taimako ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin ƙarin mafi ƙarancin albashi da ta yi musu na 30,000. Lamarin da ya janyo tashin farashin kaya na masarufi kuma da tsadar rayuwa a Najeriya. Lambar mu da za ku kira 202-205-6555. Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ubana dal ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba. Ubanna zayarun zamani da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da tsaya baba ne hannu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga jihar Kaduna. Waye ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ba wai ku makeri, barka da yammaci.
Yawa Alai Musa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To bismillah Alai Musa.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan irin batu abubuwan da ke faruwa dangane da karin albashin nan, gaskiya al'amari a gare idan muka dauki Najeriya, ma'aikatan Najeriya gaskiya al'amari ba su kai kwatar wanda ba su aiki a Najeriya ba. Kuma kaga yanzu wannan karin albashi ma da aka yanzu ya janyo wa mutane wani jangom da sauransu, saboda duk wani mai sai da hudda da harkar kasuwanci yanzu a Najeriya za ka ga kayan ma wasu fakoye cidilolin ba ba sa fitar da kayan saboda sakamakon wannan karin albashi da aka yi. Su kuma ma'aikata kaga an kara musu albashi da hannun dama, an kafe musu da hannun hagu. Da haka muna kira ga gwamnatin tarayya an daidai da za ta yi tabbatar da duk wasu abubuwa da za a nema ma'aikatan nan sauki, domin gaskiya a nema musu, domin gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa cikin wannan karin albashi.
To mun gode kwarai da gaske. Yawa, har yau dai muna jihar Kaduna din. Waye ne na biyu a Kaduna?
To, kiyama Alhaji Musa Garu da fata an sauka lafiya.
Oh, to.
Barka da lasariya.
Yawa, Murtala.
Sana Murtala, ina kiran ku da zarar gasa Kaduna tarihin Najeriya.
To, bismillah.
To, a ba da ku makeri, ka san kowa ya ce rariya ya ce ya san za ta zuba. A wannan kafa na ku mun ja gawa ma'aikata duk abin da aka dan kara musu su hakura, dan a ƙarshe zai zo ya haifar da tsamar idoli. Mu yanzu kaga mu da ba mu aikin gwamnati da zufanmu da ƙarfinmu muke nema, sun ja mana komai ya taki, wanda mutane kusan miliyan 200 ba su wuce ko miliyan a ce 50 ma'aikata ba, miliyan 150 masu shi ne da gumunsu da zufansu.
To me ya shawaranka ga gwamnati, me ya kamata a ce gwamnati ta yi?
Abin da gwamnati zake so ta yi shi ne maganar da ake cewa na haraji ta yi haƙuri, gaskiya kar ta ƙara haraji. Sannan kuma su ma talakawa tsara waiwayansu, saboda dukkanmu 'yan Najeriya ne, ba biyan ku makeri. Abinda za mu ba da shawara kenan.
To mun gode kwarai da gaske Murtala. Bari mu je jihar Niger. Wani ne a Niger?
Muhammad Bello Moro.
To Muhammad Bello, duniya na sararin ka. Bismillah.
Hello?
Bismillah Muhammad Bello. To da alamar layin Muhammad Bello bai tsaya ba, bari mu je har yau dai muna jihar Niger din.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunan mu da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sarrin ka.
Sai dai tashar tawo bata raidan na bai kamo tashi taku da kyau, ban ji abin da kuke tattauna akan shi ba.
To ƙarin albashi ne da aka yi, sannan kuma aka samu tsadan kayan masarufi, to muke cewa me ya kamata gwamnati ta yi wa talaka ya samu sauki duk da wannan ƙarin albashin da aka samu?
A gaskiya abin da ya kamata musamman hukuma ta tarayya ta yi game da ƙarin albashi, to ya kamata a ce ɓangaren abubuwan da ake sarrafawa a Najeriya nan ya kasance an farfaɗo mu da kamfanoni, wanda yake wasu abubuwan da kanmu za mu tsaya mu sarrafa mu gyara ba tare da sai an shigo mana su daga waje ba.
To mun gode kwarai da gaske.
Abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi mana kenan.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim. Bari mu je jihar Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum, sunana Rabiu da ke gwada lokar marukumar gama Bauchi.
To Malam Rabiu, duniya na sarrinka.
To a zahirin gaskiya dai ya kamata kayayyakin masarufi abin da ya yafi 'yan kasuwa su tausaya su ce mace kasa a sassauta kaya. Ya kamata kuma gwamnati ta sa ido a kan masu adanta kaya a game da talakawa. Su kuma ma'aikata da aka musu ƙarin kuɗi ya kamata su zuya su kula da ayyukansu.
To mun gode. Yawa, to bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Ibrahim Belgrade ne daga karamar hukumar tarma jihar Yobe, Najeriya.
To Malam Ibrahim, duniya na sarrinka.
Wato ƙarin albashi dai an yi kamar yadda kuka yi bayanin nan, a gaskiya kuma wanda suka ƙara wannan abubuwan gaskiya ba su bai kyauta ba, kaje sabida ba za a ga ƙarin ba. inda aka kara ka masarufi kudi to gaskiya ƙarin nan da aka yi kamata har a yi shi ba. Saboda haka shawarar da zamu bai gwamnati ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsalar, saboda ba a samu ci gaba kenan.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu shiga jamhuriyar Niger. Waye ne daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalamu alaikum.
Umma mala ali ne daga dukkan nuta cikin jamhuriyar Niger.
To mala ali bismillah duniya na sarinka. Mala ali da nan? To bari mu je jihar Rivers tunda layi mala ali ya katse. Wane ne a Rivers?
Kana magana da Hashimu Abba dan almajire da
Hausawa. To mallam Hashimu sai ka tsaya da kyau layin ka na dan abun nan tangarda. Tsaya da kyau ka bada bayani. Mallam Hashimu na sare mu. Eh layin naka ne ka samu ri ka tsaya da kyau.
Kuna magana da Yusuf Babanga Jami Trader Ringin.
To daga jiga kenan bismillah muna sarinka Yusuf.
To gaskiya wannan karin albashi muna alfahari da shi kuma muna tabarin ciki da shi. To amma babban abin da muke fuskanta wajen karin albashi zaka ga cewa in an kara albashi kaya sun hauhawa. Dole ne gwamnati ta yi kokari ta ga ta magance hauhawa farashi kafin ainihin ta yi wa mutane karin albashi. Don ma amma da an yi wa mutane karin albashi kuma kaya sun riga sun yi tsada, to kaga karin wannan albashin bai da amfani. Don haka muna fata gwamnati za ta tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ta sauƙaƙa wa mutane sauƙin rayuwa. Ma'ana kayayyakin an ƙara albashi ba su tashi ba, amma in kaya suka tashi idan an yi ƙarin albashi to kaga ya zama aikin banza. Mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin.
To mun gode kwarai da gaske mallam Yusuf. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger?
Hello Niger Garba da kaske kajin kuro Baba Aisha.
To mallam Garba duniya na sarinka.
To a gaskiya wannan ai ni a ra'ayi na ga namu ɗaya mayan kasuwa ma garanti ne, din da su ba su taɓa haƙuri cewa an ƙara ma'aikata albashi su haƙuri da abin da ake sayarwa ba. A he sun ƙara. Ni a nawa a gaskiya gwamnati ta yi wani abu a kai ta ɓi da control price da kamata. Yawwa.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Katsina.
Assalamu alaikum ta'ala barkatu.
Amma wa alaikum assalam.
Eh kana tashi gaba Iliya ne tanki da kyawu da kun daura.
To mallam Iliya bismillah.
Eh hakika wannan karin albashi da aka yi kuma aka samu karin samu turufi, to ya kamata gwamnati ta duba wannan kasafiyar da yake ciki. Ya kamata ta naka yan kwamati wanda za su bi duk inda aka ga karin kaya, to ya kasance gwamnati ta yi magana.
Amin su mami. Amin su mami. Mun gode kwarai da gaske da kira Mallam Ilyas ne kuma ka kawo ƙarshen ɗaukan kira. Mun gode muku sai gobe. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Alhaji Aliyu Mustapha zai zo mana da wannan shiri.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun same ku lafiya akalla a wani sabon shiri na labaran wasanni. Ya juma kadan zamu ga muku kocinin da suka fi kowa samun albashi mafi tsoka a duniya, amma yanzu bari mu fara da maganar Premier League wanda abubuwa da dama za su iya canjawa kan kungiyoyi da dama a cikin wannan wata na Afrilu, wanda abun ya dogara ne akan yadda suka share fagen wasannin da za su soma a cikin wannan mako da muke ciki. Almisali nan da kwanaki biyu wato ranar Larabar nan mai zuwa kenan, abubuwa za su iya canja wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City idan sun samu nasara akan Cardiff City da za su yi wasa da su, yayin da ita ma Tottenham za ta nemi hanyar da za ta koma sama in ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace a gwabza da za su yi. To amma tun daga wasannin gobe Talata da dare in Allah ya kai mu, wasar da Manchester United za ta yi da Wolves zai sa ko za ta cira matsayin da take na hudu akan allon Premier League, inda take matsayi na hudu a hali yanzu din. To yayin da wannan take faruwa ne, shi kuma coachin Arsenal wato Unai Emery yake cewa sakamakon wasannin da za su yi a cikin wannan wata na Aprilu ne zai sa a san ko za su samu su shiga gasarcin kofin zakaru wato Champions League. Yanzu yanzu dai a wasannin da aka yi a cikin wannan shekarar ta 2019, Arsenal ta gwabza kuma ta doddoke manya-manyan kungiyoyi da suka hada da Chelsea da Manchester United a wasannin da suka yi a gidanta, sannan kuma ta yi kunnen doki a wasannin da ta yi da Tottenham, wanda wannan ne yasa ita Arsenal ɗin take neman ta zama akalla cikin ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi guda hudu da ke cikin Premier League ɗin. Haka mishi Emery da ya ce wa'annan wasannin ne suke taimaka musu da karfafa musu zuciyar cewa za su samu shiga cikin gasar Champions League wato ta zakaru kenan. To yanzu dai yanda muke dinnan, idan ka dubi allon Premier League za ka ga cewa Liverpool ita ce a sama da maki 79, sai Manchester City da maki 72, yayin da Tottenham da Manchester United suke a matsayi na uku da na hudu, inda kowacensu take da maki 61. Kasan kocinan da suka fi samun albashi mafi tsoka a duniya na a halin da ake ciki yanzu, mun san cewa albashin kowane koci ya dogara ne daga irin karfin kungiyar da yake wa aiki da kuma shi kansa gwanin tasa. To amma akwai kasashe gogaggu da suka yi suna a duniya wanda aka san cewa suna biyan albashi mai tsoka sosai ga kocinan su da suka hada da kasashen Spain da Jamus da Brazil da Faransa. To amma a baya-bayan nan China ta zo ta haye su duka, domin a cikin shekaru biyar da suka gabata an ce ba kasar da take biyan koci albashi mafi tsoka kamar wanda ita China take biya. Wannan yasa sanannen kocin na kasar Italia wato Marcello Lippi, wanda ya yi jagorancin kungiyar kwallon kafa ta China, yake samun albashi da ya kai dala miliyan 28 kowace shekara daga mutanen China ɗin. Haka shi ma kocin Jamus wato Joachim Löw yana ɗaya daga cikin mutanen da suka samu albashi mafi yawa, musamman lokacin da ya kai kasar a cikin gasar cin kofin duniya na 2018 lokacin da ake biyan sa dala miliyan 4.5 kowace shekara. Ita ma Faransa ta yi biyan kocin ta wato Didier Deschamps albashin dala miliyan 4 na shekara-shekara a bazarar da ta gabata, bayan da ya samu kai kasar ta ci kofin ta na biyu na duniya. Jama'a, wannan shine karshen labaran wasannin wannan Litinin, sai wata Litinin da yadda Allah ya nuna mana. Mun bar ku lafiya daga Washington.
Tuma da Allah, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Jam'iyyar Democrats da ke wani kwamiti na Majalisar Wakilai na Amurka ke shirin neman hukuma ta tilastawa babban jigon gudanar da bincike na musamman Robert Mueller ya miƙo cikakken rahoto da ya yi na binciken katsalandan ɗin Rasha a cikin zaɓen shugaban ƙasa na Amurka na shekara 2016. Kwamitin ta yi kira a hanzarta miƙo cikakken rahoton kafin gobe Talata. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 za a gyara wutan lantarki, a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. A cewar Maduro, wannan shiri zai kuma taimakawa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar ƙasar. Ayyana samun nasara kan kungiyar ISIS a Syria ya sa iyalan da ISIS ta yi garkuwa da 'yan uwansu sun sake samun kwarin gwiwa, inda dubbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke. A makon da ya gabata, dakarun SDF suka sanar da fatattakar 'yan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Baghouz da ke gabashin Syria, suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu, sai da safe za ku ji wasu abokanmu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Amma kafin mu sallama da ku, muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Faruku Umar Aliyu, wanda Allah ya wa cikawa a cikin wata mummunar gobara ta tashi a gidansa da ke birnin Kebbi a daren Litinin din nan, inda ita ma matarsa Malama Nasara a cikin wannan gobara Allah ya kawo ajalinta. Allah ya ji kansu ya rahamshe su, ya baiwa iyalansu hakuri na jurewa wannan babban rashi. Mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Amina Buhari Auna ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Malama Juri da injiniyanmu na wannan dare Mr. Chang. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Allah babu alkhairi dan nasu, amin summa amin. Assalamu alaikum.